gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matata akan mitoci 2531 da kuma 41 za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai har ila yau a Niger din za ku iya lalubo mu a tashashen FM din Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi sannan za iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a duk inda kuke a fadin duniya a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Daula Salim
Dola a duk ranar Laraba shirin yau da gobe shiri ne da ke magana akan shugabanci na gari yau ma sha
uku
da kuma siyasa kwarai to yau ma sha uku ga watan nan na Maris a wannan shekarar ta 2019 shi ma za mu tattauna akan wannan maudu'in
masu ruwa da saki musamman ita hukumar zaɓe ne zaman kanta jami'an tsaro da sauransu su mutunta abin da mutane suka zaɓa saboda abin da zai kawo ci gaba da zaman lafiya shine ya zamanto a gudima gudi a gudi canza sakamako
haka yake kamar yadda Yusuf ya faɗa yau muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari shi yasa yau muke dauke da wata muhimmiyar tattaunawa ta musamman da Aliyu Mustafa Sokoto yi da lauya mai fashin baki akan harkokin siyasa barista Amina Hassan Gamawa akan zaben Najeriya da aka gudanar inda suka yi magana akan abubuwa daban-daban kai har ma da makomar jam'iyyar PDP da shi kanshi wanda ya takara shugaban kasa a jam'iyyar ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa domin kada ku bari a baku labari
amma kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da wannan tambaya da muka yi muku a shafin mu na sada zumunta na Facebook ga kuma yanda kuka amsa muna wanda muka tambaye ku cewar menene ra'ayinku akan rashin kammala zabe na wasu jihohin arewacin Najeriya sai kuka amsa muna da cewar
to haka yake Yusuf ga Sadi Energy tandarin Patuscom inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe hakika rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohin arewacin Najeriya samsam hakan ba wani abun damuwa bane domin kuwa da muguwar rawa karikin tashi mu dai kiran mu ga INEC shine ta yi adalci kada ta zama yar amshin shatar jam'iyyar APC kamar yadda ƴan adawa ke zargi
eh lallai
ka ji ra'ayi shi
eh gaskiya ka to shi kuma Umar Adamu ka tagumcewa yi mu dai fatan mu hukumar zabe ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana wanda yayi nasara don tabbatar da zaman lafiya mai daurewa
to haka ne ga Abdullahi E Hamza Hausawa inda shi kuma ce waye to ai jinkirta jana'iza baya tayar da mamaci so ka ji
watan baya tayar da mamaci shi tashi kuma fa
tashi bai tafi dan yana ganin in an zauna a ce dai a jira ai ka gani wanda ya mutu
ba zai tashi
ba kawai a faɗi sakamako
ne da to lallai kuwa to shi kuma Kadora Digaga dan Fulani warjigi daga jihar Bauchi cewa salamu yau da gobe hakika rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohin arewacin kasar mu Najeriya mu dai fatan mu shine hukumar zabe ta INEC ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon zabe to kin ji nashi shi kuma abin da yake gani
haka ne to ga Rabi'u Musa Macika inda yake cewa hakan shine adalci idan tazarar da ke tsakani na farko da kuma mai bin sa da kuma inda aka soke zaben tana da yawa to bai kamata a ayyana sakamakon ba har sai an gama inda aka samu matsala tukunna
to haka ne kuwa to shi kuma barki ji shi kuma nashi ra'ayin shi kuma Abubakar Bello yake cewa wannan zalunci ne da kuma kunyata demokradiyyar Najeriya
to fa
shi kuma a nashi fahimta kenan fa
saka
to
sai Ali Muhammad dan Bolawa to wannan sai ya faɗa wannan sunan da yake inda yake cewa gaskiya akwai wani oyayyen al'amari sai dai kawai mu ci Allah ya kyauta
to la nisu ma'arim to shi kuma ko kuma wannan ta hadin gwiwa ce Muhammad dan Budam Shani da Yahaya Haruna dan Budan Shani suka ce yau da gobe ikon Allah eto gaskiya san ba mu ji dadi ba rashin kammala zaben gwamnati a wasu jihohin Najeriya da INEC ta yi ya kamata ta bada himma wajen kyautata zabe mai inganci amma kaddara dai aka ce ta riga fata kuma ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau muna fatar hukumar zabe ta INEC za ta yi adalci wajen bawo kowace jam'iyya da ta ci sakamakon da ya ta ci kada a danne mata haƙinta dan gujema wai rigingimu da ka iya faruwa
haka yake to sai Adamu Muhammad mai nasara tare da Gani Fulani Doma Wamba inda suke cewa rashin kammala zabe a wasu jihohin arewacin Najeriya kenan yake so yace wani babban ci baya ne gare mu kuma mun zuba hukumar zabe ta INEC ido
to shi kuma Aminu Adamu Malam Madori cewa ya salam yau da gobe mai kariya kinje yanda yace yace yau da gobe mai kariya sabuwar
mai kariya
sabulun wanzani eh lalle to wannan kirari ne eh to lalle to wata mai kariya sabulun wanzani
eh lalle yana ga sabulun wanzani
to lalle yana ga haka yake so ya ci to ni dai a gani na yayi daidai tunda an ce dokar zabe ce ta tabbatar da haka
to mun gode ku ci gaba da ansa mana tambayoyi mu a kodin shi muka tambaye ku yanzu bari mu garzaya domin jin tattaunawar da Aliyu Mustafa Sakko ta yi da lauya mai fashin baki kan harkokin siyasa barista Aminu Hassan Gamawa akan zaben Najeriya da aka gudanar
wani abu da ake ganin bambanci akan sa shine kamar shekarar 2015 mutane sun hau ta bayan Buhari da yawa sun ci zabubbuka da yawa amma akwai alamar cewa tunda aka gama zaben shugaban kasar nan na gwamnonin nan da ƴan majalisu kamar kowa ta su tafi shi ne kawai ba maganar dogaro akan Buhari kuma yanzu ko
wannan haka ne akwai abin da ake kira sak wato kowa yayin jam'iyya iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zabe shi amma ina ganin shi kansa Buhari ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hauta bayan su din suka ci zabe a 2015 da suka tafi majalisar wakilai da majalisar dattawa da ma kuma wasu gwamnoni sune suka juya masa baya suka zama masa kadangaren bakin tulu wanda hakan nan din yasa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun dan yi takatsantsan akan cewa kawai kowaye ma aje a zabe shi su kansu kuma mutanen na ga idan su ya bude wanda hakan nan din ci gaba ne su san cewa cancanta ya fi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya amma duk da haka akwai wanda har yanzu ma za su ci alfarmar shi shugaba Muhammadu Buhari saboda akwai jihohin da ya fito ya ce ya daga hannun mutane ya ce a zabe su kuma har yanzu talakawa musamman a arewa suna jin maganar shi shugaba Buhari a dai akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnonin su suke ake gani sun yi ba su ji wannan umarni da aka ce su yi na sak din ba wanda fatan mu dai shine kawai kuma waye mutane suka zaba da masu ruwa da tsaki musamman ita hukumar zabe mai zaman kanta jami'an tsaro da sauransu su mutunta abin da mutane suka zaba saboda abin da zai kawo ci gaba da zaman lafiya shine ya zamanto a guji magudi a guji canza sakamako kuma waye jama'a suka ce sun zaba shi zai wakilce su ko shi zai shugabance su to demokradiya abin da ta sanar shine a ba su abin da suke so
Malamino idan ka tuna Buhari bayan ya ci wannan zaben na biyu kamar ya fara wasu maganganun da ke cewa da ke nuna cewa zai yi mulki da gauni ya ma faɗa cewa mulkin sa na ƙarshe na wannan wa'adi din ba zai kasance irin na baya bane waɗanne irin darussa ne kake jin Buhari ya kamata ya kula da su a cikin wannan wa'adi nashi na biyu musamman na san a baya kai korafe ba kuma kai kaɗai ba mutane da sun ta korafe akan mutanen da suka taimake shi shi zaben farko ya zo aiki da wasu kana ganin a wannan karo daga kamun ludayensa zuwa yanzu zai maimaita abin da ya ko kuma zai kitan zai canza salo ne
to da alamun shi kansa ya gano cewa akwai kurakure da aka yi shi dan adam ne zai iya yin kuskure mutanen da suke masa aiki za su iya yin kuskure jam'iyyarsa za ta iya yin kuskure mataki na farko shine a sani cewa za a iya kuskure in an yi kuskure kuma abin da ya kamata a yi shine a ansa cewa an yi kuskure a gyara wannan matakin farko kenan mataki na biyu shine kamar yadda muka sani ibada ma da mutane suke yi saboda an musu alƙawarin cewa akwai lada ne saboda haka aikin siyasan nan ba laifi bane dan mutun yayi siyasa domin a saka masa ko a bashi wani mukami saboda da yawa daga cikin waɗanda suke yi din sun cancanta amma masu gaskiya aka ce su yi akwai da yawa a cikin yan jam'iyyun sa da magoya bayan sa wanda suna da gaskiyan kuma sun bautawa wannan tafiya wanda ya kamata a ce idan har an samu an kafa gwamnati to mutanen da suka yarda da manufofin gwamnati mutanen da suka bautawa tafiyar mutanen da suke so su ga ci gaban tafiyar su ya kamata a dauko a bawa mutane saboda su za su yi wannan aikin ne ba don abin da za su samu kawai ba sai kuma dan tabbatar da cewa ita jam'iyya da shi shugaban kasa ya cimma manufarsa to na farko kenan kar a ci moriyar ganga a yada korenta kar a yi amfani da mutane kuma a juya musu baya na farko kenan na biyu akwai korafi da mutane suke yi kamar cewa ganin shugaban kasa a baya yana da wahala da sauransu ya kamata yanzu ya kasance cewa shi shugaban kasa yana fitowa yana wa mutane bayani ta kafafen watsa labarai kamar yadda muka gani a lokacin zabe a baya ya samu matsala ta rashin lafiya amma Allah cikin ikon sa yanzu ya bashi lafiya yana da kusheshen lafiya kuma muna fatar Allah ya sa wannan lafiyar ta saka kauri saboda idan har ta daure din ya kamata a zagaye Najeriya kuma abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban ba wai sai lokacin zabe ne kawai mutum zai sa kaya irin na kabila ta zaya je yi campaign ba a'a koda bayan an ci zabe ya kamata kamar yanzu yadda kan ɗan Najeriya ya rabu da yawa daga cikin mutanen kudu maso kudu yankin Niger Delta da bangaren Yamirai da sauransu da kuma wasu daga arewa musamman waɗanda ba musulmai ba ba su zabe shi ba a wannan ba boyayyen labari bane bai kamata a ce a mulki an nuna musu wariya saboda ba su zama shugaban kasa ba shugaban kasa daga lokacin da aka zabe shi ya zama shugaban kowa da kowa da wanda suka zabe shi da wanda ba su zabe shi ba ina ganin mataki na farko da canji da kamata a samar shine hada kan kasar ita kanta kasar kowa ya fahimci cewa wannan tafiya din siyasa ta riga ta tsare yanzu za a yi aiki ne na gina kasa waɗanda da wanda suka yi adawa da wanda ba su yi suka yi gwamnati duka za su iya morar gwamnati amma wajen raba mukamai wajen ba wa mutane dama to ba laifi bane dan mutum ya dauko waɗanda suka goyi bayan sa waɗanda suka cancanta ya ba su mukami ina ga wannan shugaban kasa ya kamata ya fahimci haka kuma wani abu da zan faɗa da yake da muhimmanci shine idan ana yaki da cin hanci da rashawa ba zai yi yaki da cin hanci da rashawa ba idan ba a gyara bangaren shari'a ba bangaren shari'ar nan akwai alƙalan da ake zargi su da cin hanci da rashawa da makamantan hakan nan banda ma a cire su ya zamanto cewa nan gaba in za a sa sabon alƙalai a saka mutane na kwarai kaga an sa mutane na kwarai zai taimaka wa gwamnati zai taimaka wa talakawa wajen samun adalci a bangaren shari'a wannan na farko kenan na biyu a baya lokacin da ayi ci zabe a 2015 yake ba ruwan sa da abin da yake faruwa a majalisa shi dan demokradiya ne mun ga illar hakan nan din jam'iyyar sa ita take da ringaye amma ya gagara haifar da samar da abin da yake so a majalisa sai suka zama masa karfan kafa wanda hakan nan din daga baya ma suka canza jam'iyya suka zama yan adawa a wannan karen ya kamata yayi aiki kusa da kusa da bangaren majalisa saboda abin da ya shafi kasafin kuɗi abin da ya shafi mukamai da zai nada da sauransu suna da fada a ji dole ya zamanto cewa a wannan karen ba dai ya tilasta musu ga abin da yake so ba amma yayi aiki kusa da su ya zamanto cewa an samu kyakkyawar fahimta a tsakanin su abu na uku da zan fada na karshe shine bangaren abin da ya shafi jihohi akwai a Najeriya yanzu haka an yi wa ƙananan hukumomi kisan mummuki gwamnoni suna cin karansu ba babbaka za a tura musu kuɗi kuɗin ƙananan hukumomi ba wanda yake sa ido a kai banda ma abin da yake faruwa a Abuja ita kanta jam'iyyar APC da shi shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya zamanto yana daga cikin manufofinsu ko da za a yi wa kundin tsarin mulki kuskurejima ne a kwato wa ƙananan hukumomi 'yancinsu saboda a baya ƙananan hukumomi suna taka rawar gani wajen samar da kiwon lafiya samar da ilimi dan karban haraji da yan ƙananan bukatu da ake da su jama'a suke da su da ƙananan hukumomi ne suke yi amma yanzu kusan an ma daina zaben ƙananan hukumomi a jihohi daban-daban shi shugaba Buhari ya kamata ya dubi wannan abin da idan basira a gyara saboda idan aka gyara zai zamanto cewa mutane sun samu moron demokradiya har ma a kauyuka da ake da shi yadda babu gwamnatin tarayya a
to malamin wani abu da watakila Buhari ya kamata ya aiki a kansa shine tasirin da wasu suke gani cewa akwai wasu mutane da suke da karfi sosai a cikin gwamnatin tasa waccan ta farko mutane da ake kira kabal din nan wanda mutane duk lokacin suke son su kawo dalilai ko hujojin cewa yakin da ake da cin hanci da rashawa ba aiki sai su misali da irin wannan kana gani ya kamata ya wata kwaskwarima a nan cikin fadar sa ta bila
to na farko kowane shugaba a ko ina ne a duniya a tarihi yana da na kusa da shi kamar su ne sahabbansa su ne abokanan aikinsa waɗanda kuma amana ne yake sa ake janyo irin wannan aiki da su wani lokaci babu laifi mutum ya ce yana da wasu amintattu da suke ba shi shawara ya ji ko kuma suke aiwatar da umarninsa idan ya bayar wannan ba matsala ba ne matsalar idan ya kasance manufofinsa da manufofin waɗannan mutanen ya sha bamban ko kuma waɗannan mutanen suna yin abubuwan da yake kawo masa ci baya ni tunanin da nake shine akwai waɗansu mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa wanda ba na tunanin in dai har yana raye wai zai iya rabuwa da su sai dai abin da za mu ce kawai shine ya kamata ya
kamar su waye kenan
duniya tana sa ba kama suna duk wanda yake gindin shugaban ƙasa ba su masa aiki kusa da shi mutane sun san su kuma sun san kansu kuma dole su yi wa 'yan Najeriya adalci ya zamanto cewa ba su zama kamar kafar angulo ba ba su kuma zama kamar wai rijiya ta bayar guga ya hana ba ya zamanto su sani cewa 'yan Najeriya suna kallon su kuma idan har suna son shugaban kasar nan da alheri ne da kuma nasara to dole su ba su shawarwari na kwarai abinda kuma nake so mu fahimta shine ni ban yadda a ce an tsorawa wani na kusa da shi laifi ba kai da baki ta yi wa shugaban kasa wannan tambayan yace kan bashi misalin abubuwan da ya aikata wanda tilasta masa aka yi ba shi ya ga dama ba amma sai kamata mu gane shine shi shugaban kasan nan wannan ba shine karan farko yayi ba kusan fiye da shekara 30 yayi shugabancin Najeriya yanzu haka nan yana yi saboda haka ya san me yake yi bai kamata ya bari a ce wasu ne suke tilasta masa ko kuma wasu ne suke hana shi sanin abin da yake faruwa ba kuma suke kawo nasu ra'ayin a daura shi akan ra'ayin jama'a ina ganin wannan ba matsala ce mai girma ba idan shi kansa shugaban kasan burinsa ya yi abin da yake shine daidai su kuma na kusa da shi su ji tsoron Allah
haka
shi abin da ke shine daidai
malamin mu je ga maganar PDP me makomar PDP tukuna kafin mu kai ga makomar dan takarar ta ya kake ganin abin da ya samu PDP a zabubbukan nan da kuma yadda ta dosa daga yanzu
to abin da ya samu PDP shine dama idan aka ce gwamnati jam'iyya ta fadi abin da a Najeriya yake rike mutane shine gwamnati kudin gwamnati da kuma mulki tunda PDP ta rasa mulki ita kanta jam'iyyar sai ta shiga rudani rudani na shugabanci rudani na rashin haɗin kai yawancin mambobinta dama suna yi ne saboda abin da za su samu ba saboda aƙida ba sai suka gudu suka bari suka shiga jam'iyyar da suke cikin gwamnati wannan sai ya rage wa jam'iyyar ƙarfi bayan hakan nan kuma sai ya kasance wannan laifuffuka da suka yi a baya da jama'a suke ganin kamar ba su kyauta din ba ya ɓata musu sunan da a yau gurare da yawa musamman a arewacin Najeriya idan ka je kake PDP kake kotan nan PDP kake yi sai a ga kamar ko baka da gaskiya ne ko kuma kana so ka mai da hannun agogo baya ne to wannan irin yanayin yadda jama'a suke musu kallon ya musu illa saboda ya yana daga cikin abubuwan da ya sa ba su samu karbuwa a bangarori
za su sake miƙewa nan gaba
za ka iya sake miƙewa abinda zai baka mamaki ai shine akwai jihohin da ita PDP ta yi nasara wanda ake tunanin kamar da ba za ta yi mai nasara ba kuma misali a jihohin Yarbawa akwai yadda suke nasara a nan a Arewan ma akwai yadda musamman Arewa ta tsakiya akwai yadda suke nasara
na ji mutane da yawa suna bayyana mamaki ganin cewa Buhari bai samu yawan ƙuri'un da ya kamata ya samu a wasu sassa na kudu maso yammaci da kudu maso kudancin Najeriya ba
to yana daga cikin abubuwan da shi kansa shugaba Buhari ya kamata ya gyara akwai waɗanda ko me ba za su so shi ba amma akwai waɗanda kuma idan har an neme su ɗin kuma an yi aiki tare da su za su yi shi kuma abin da ya kama a Najeriya take bukata a yau shi ne bai kamata mu koma irin zamani na baya a ce jam'iyya kaza ta bangare kaza ba ce ya kamata a ce kowace jam'iyya in dai ta tsaya ta tsara to a ce 'yan Najeriya ko ina suke magoya bayan ta ne.
To
PDP ina ganin yanzu bakarar ma ba ma ta PDP ba ta matsalar ta APC ce saboda tunanin da jama'a suke shi ne yau ranka ce Buhari ya fita daga APC ya daina siyasa ko ya daina tsayawa takara shin ko mutanen arewa za su na goyen bayan APC kamar yadda suka yi a yanzu kaga wannan akwai abin ayar tambaya ce wanda lokaci ne kawai zai nuna mana ansar.
To kafin mu karasa jin wannan tattaunawa da wala bari mu dan shakata da wannan waka ita kuma
mallan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan mukula da su dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma ke ki a kauye da cikin binne gari motocin talakawa dan su hawo mutakar in ba kan lafiya ne kaka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati zai mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan in kun tuna domin su za su ne kasa domin su ne manyan gaba.
To ma dalla dan marajos Allah ya gafarta mishi yanzu kuma kamun mu karasa wannan tattaunawar ta babban editor mu Alhaji Ali Mustafa Sokoto da barista Dr. Aminu Gamawa bari mu ci gaba kuma
ware da gaske. To ya kake ganin mun kuma Atiku Abubakar wazirin Adama daga yanzu.
To Atiku Abubakar ko mutun yana son sa ko baya son sa daidai gurgudo ya taimaka wajen ci gaban demokradiya a Najeriya saboda tun 1993 yake tsayawa takarar neman shugaban Najeriya ya tsaya gwamna yaki kuma APC nan gwamnatin APC nan ta yau da shi aka kafa ta a shekarar 2015 bayan hakan nan kuma akwai gwagwarmaya da baya a baya da yayi da shugaban kasa Obasanjo da sauran jama'a mutum ne da kullun yana ikirarin cewa shi demokradiya yake bi kuma idan har abu bai amince da shi ba zai je kotu da sauransu kuma a wannan zabe da aka yi ya nuna shi ma yana da magoya bayan sa da dama amma ya nuna cewa har yanzu yadda tsarin siyasa yake shine ko da wani na waje zai soka idan naka baya yinka to samun nasararka yana da wahala. In akwai darasin da ya kamata mu koya shi ne ya kamata ya zamanto cewa a arewa yadda daga nan ya fito ya kamata a ce a nan ya kamata ya mai da hankali akwai waɗanda suke ganin kamar wannan ba shi ne ƙarshen siyasarsa ba wataƙila a nan gaba bayan Buhari an ce babu ya gama takararsa ya gama wa'adinsa wataƙila ya sake dawowa ko ya dawo a ɗan takara ko kuma ya taimaka a tsaye da wani. Shawarar da zan ba shi da magoya bayansa shi ne wannan zaɓe an riga an yi shi faɗuwa zaɓe yana da ciwo wanda yake ganin cewa an yi adalci amma bai ci ba sai ya rungumi ƙaddara wanda kuma yake ganin magudi aka masa ba a masa daidai ba muna da kotuna a Najeriya sai mutum ya je kotu ya kawo shaidu ya kuma yi fatan idan kotu ta amince da shaidunsa in ma sake zaɓen ne a sake in ma gyara ne za a kawo wannan gyaran. Abin da ya kamata a yi kenan amma bai kamata a tada hankali ko kuma a yi kalaman da zai harzuka mutane ba.
Malamin tambaya na ƙarshe da zan maka shine me ra'ayinka game da aƙidar yawan canja jam'iyya ni a duniya ban taɓa jin ƙasar da mutane suke canjin jam'iyya ba kamar Najeriya me yasa me ra'ayinka game da wannan aƙida?
Ra'ayin shine saboda babu aƙida a abin da ya shafi siyasa saboda ana yin jam'iyya ne a matsayin wata kafa da mutane za su yi amfani da ita su samu mulki. Lissafin da mutane suke yi shi ne wata jam'iyya ce idan na tsaya takara a cikinta za a iya yin nasara ba wai wata jam'iyya ce ra'ayinta da nawa
ko kuma zan samu wani abu a ciki
ba ko kuma zan samu wani abu a ciki mutane kawai suna duba su abin da za su samu ne da farko. In ana so a gyara wannan abin duk da cewa demokradiyyar mu har yanzu ita kwatanta ta da kasashen da suka ci gaba har yanzu kamar za a iya cewa jayiri ya ce amma akwai abubuwan da ya kamata mu gyara lokacin da aka yi siyasa a baya irin na Malam Aminu Kano da sauransu idan ka dubi manufofin jam'iyyoyin za ka ga akwai bambanci amma wani abin burgewa shi ne da alamun cewa mu kanmu yanzu haka a Najeriya in dai mutum yana son ya yi siyasar ka aƙida ne kusan an fara samun bambancin aƙida tsakanin jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP na misali karimi da zan baka guda ɗaya shine kamar misali cikin jam'iyyar PDP tana ganin hanyar da za a samar da aikin yi da sauransu shine ya zama an bunƙasa kasuwanci an sayar da kadarorin gwamnati ya zama cewa a hannun ɗan kasuwa suke su ɗan kasuwa su za su samar da aikin yi in kuma ka kwatanta da su ɓangaren jam'iyyar APC su kamar su ne kamar Democrat a America kenan suna da cewa gwamnati ne ya kamata ta samar da aiki gwamnati ne ya kamata ta tallafa wa mutane gwamnati ne ya kamata ta gudanar da wa'annan al'amura ni ina ganin idan har muna son al'amuran jam'iyya su bunƙasa kuma su bada gudunmawa ta kwarai to ya kamata ya zamanto na farko cewa ba kowa za a yi wa rijista ya zama ya kafa jam'iyya ba zaɓen da ya wuce nan kusan jam'iyyu sama da 70 ne suka tsere yan takara amma wasu a cikin yan takarar ma yau aka ce ka faɗi sunansu baka san su ba wasu ma ba a ma san jam'iyyoyin ba ya kamata ya zamanto cewa ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kafa ƙa'idojin da suke da ma'ana wanda kawai ba mutum zai tashi kawai ya je ya ce ya kafa sabuwar jam'iyya ba.
Yau malami ko da yake na ce baka tambaya kashi wani abu ya faɗo mun a daidai matsayinka na lawa dole sai na tambaye ka shi wa mutana ta cewa me yasa Atiku ba zai kira Buhari ya abinda Jonathan yayi wa Buhari ba a wancan zabe na biyu wato ya bada kai buri ya hau shin aqida bada kai buri ya hau a tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata ƙa'ida ce ko wani abu ne da tilas sai an yi sa sannan halaccin wanda ya ci zabe ya tabbata
ba tilas a ciki kuma kira ka yi wa wanda ya ci murna ba ke ce nuna cewa ka ba da gari ba alal misali shugaba Buhari ne ci a yanzu kafin ya ci zaben nan ya tsaya sau uku yana faduwa sau nawa ya kira ɗan takarar da ya kada shi ya marmurna ka gane to akwai wani abu da mutum zai iya yi fada na cewa idan har ana sai demokradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu idan mutum ya ce an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ya je kotun a je kotu da aka karkare amma mu abin da muke fada shi ne idan muka duba tarihin mu na Najeriya yadda magoya baya wani lokaci suke riga malam zuwa masallaci ko kuma suke da azarfaɗi da sauransu idan ba a yi hakan nan din ba zai ci gaba da haddasa kamar gaba da kuma a tsakanin mutane ni a nawa fahimtar shi ne ko da a ce kana ganin zaɓen ba a maka gaskiya ba a maka adalci ba za ka iya kiran wanda aka ce idan kuma zaɓe ne kake yafi ka ce to a yanzu dai na maka murnancin zaɓen nan amma ni abin da muke so ka gane shi ne ban yarda da sakamakon nan da aka yi ba zan je kotu idan har kotu ta ce lallai kai ne kake to babu matsala amma a yanzu na gaya wa magoya baya na su kwantar da hankalinsu kai kuma zan baka naka dama kai gudanar da mulkinka saboda kasar girmar kasar da muhimmancin kasar ya fi wani ɗan siyasa ya fi kuma wata jam'iyya abin da ya kamata su ɗan takara su fahimta kenan da wanda ya ci da wanda ya faɗi ya kamata ya fahimci cewa a Najeriya ake yi wa kuma ko da an kira an yi murnar nan ko ba a kira an yi murnar nan ba wanda aka ce ya ci kuma ko zai ci gaba da al'amuransa kuma in aka yi maganar nan irin wannan kiran abin da yake faruwa shi ne a Najeriya ba mu da wannan tarihin amma a wasu kasashe idan jam'iyya ta yi nasara ɗaya ta faɗi to wasu abin da suke yi shi ne suna iya kafa gwamnatin haɗin kai ma'ana yau idan Atiku ya kira ya ce na maka murna Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a to shi kuma a ɓangaren shugaban ƙasa Buhari zai iya yin dattakun cewa to ba matsala a cikin mutanenka da suka cancanta wanda kake ganin sun dace wanda kake ganin za su taimaka wajen cigaban Najeriya ka ba ni kamar sunaye guda goma a cikin yan duba an ga wanda suka dace in ba su mukami saboda su ma su taka rawa wajen ci gaban Najeriya amma haka baya faruwa a Najeriya shi yasa kowa baya so a ce ya faɗi saboda ka san in an ce ta faɗi to kamar azumi ne na shekara hudu shi yasa kuma yanzu ya san ba za a iya yin hakuri daga an ce sun faɗi sai ka ji sun fara maganar canji sheka saboda dama suna yi ne don abin da za su samu maran ci gaban ƙasa ba.
Tuma da lato Barisa Aminu Hassan Gama kenan lauya kuma kwararre a fannonin siyasa da shari'a da yake mana fashin baki game da harkokin siyasa da muka shiga a sanadin wannan zaɓuɓɓuka da aka yi a Najeriya. Malam Aminu mun gode kwarai da gaske yau da mun samu sa ka taɓa mana abubuwa da yawa mun gode.
To madalla a gaishe da Aliyu Mustafa Sokoto da barista Aminu Hassan Gama ko da yake kace daktar.
Dr. Aminu Gama lalle.
Dole jin da mashi.
Sosai kuwa.
Su kaji batutunan da ya taba kuma muna ma muka kuma maganan kan wannan rashin kammala. Kai me zaka ce duk da dai sakan 30 ya rage mana.
Eh kwarai. To ai kin ga kamar a cikin wanda suka rubuto mana ra'ayoyin su wani ya ce ai shi in dai dokar zabe ce tace haka to yana ganin hakan yayi daidai. Kuma ai kusan wani ma da yake magana cewar ai a tarihin zabubbuka da aka yi a Najeriya ba taba samun wannan abun ba sai a wannan karan.
To Allah ya taimaka lokaci yayi halin shi a madadin kowa da kowa mu huta lafiya. Bayar Amurka yau ta tantance.